Alim, ini syaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatul Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita, kuma ana yayi kuma da sabon tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Asabar ne 23 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1445, bajira daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 29 ga watan Yuni na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli MON, babban malami a sangaren tsarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kula. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا لسورة رمى وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكين كائدو جينا لا يوا دع الله سبحانه وتعالى يشمك داوة دان آدم أتكين لتافة سمي ذلكي وكيف أدرسا أتكين سورة البقرة inda yake cewa walakum hayatu fil qisas walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walakum fil qisas hayat, kuna da abinda zai tsirar da rayuwa a cikin qisasi. Ya ulil albab, ya ku masu hankali, la'allakum tattaqun, ko wala Allah ku samu takawa. Wannan aya ce wacce take gundunkule ko take dauke da karfa ko kuma ingantacciyar ka'ida wanda akan ta ne dan adam zai gina kyakkyawar rayuwa ta kwanciyar hankali da zamantakewa mai kyau mai durewa da ainihin tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya mai durewa. Idan muka kula a tarihi, za mu ga cewa kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, al'ummar Larabawa al'umma ce da take rayuwa akan fadace-fadace da rigingimu da yaƙe-yaƙe da ainihin zalunci, ƙarfi ya cutar da marar ƙarfi, wanda kabila ta kai wacce kabila hari ta kai mata farmaki, ta kwashi ganima, ta kwashi ƴaƴanta, ta bautar da su da abin da ya shafi ɗaukan fansa. An yi wa mutum wato an kashe masa dan uwa, yace sai ya kashe wanda suka kashe masa dan uwa, kuma zai kashe wanda ya kisa ba zai kashe mutum goma ko, saboda haka a matsayin fansar dan uwansa. Don haka al'umma ce take cike da fadace-fadace da rigingimu, duk da cewa ga su tushen su guda daya, su ne dukkan su Larabawa da suke rayuwa iri daya, amma kuma zaman takewa da zaman lafiya ta kisa mu. Musulunci ya zo ya haɗa zukatansu, ya kuma shimfiɗa musu ka'idoji da dokoki waɗanda a kansu ne rayuwarsu ta dawo ta zama rayuwa ce mai aminci, rayuwa ce mai zaman lafiya, rayuwa ce da take samun ci gaba mai kyau ga ɗan adam. Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta qisasi tun gabanin Alƙur'ani ya sauka. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Taurat ya sanar da shar'anta wa bani Isra'ila qisasi. Abinda ake cewa qisasi shine ramuwa, abinda mutum yayi na laifi a yi masa hukunci daidai da laifinsa. Idan yayi kisa ba bisa haƙƙi ba, shi ma a kashe shi. Idan ya cire wani ido, shi ma a cire masa ido. Idan ya cire wani kunne, a cire masa kunnensa. Idan ya cire wani hanci, a cire masa hancinsa. In ya ji ma wani rauni, a ji masa shi rauni gwargwadon irin wanda ya ji wa ɗan uwansa. Wannan shi ne ake cewa qisasi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وبنجي سبحانه وتعالى وكتبنا لهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بربو تابوس أجكين التوراة وري دلي أن النفس بالنفس والعين بالعين إدو دا إدو والأذن بالأذن كني دا كني والسن بالسن هقولي دا هقولي والجروح قصاص رونك وكما أكوي قصاصي أكوي راموا وانا يتنون تشوى دوكاتي دا الله سبحانه وتعالى كفا domin rayuwar dan adam ta ci gaba da dorewa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya idan aka kauce mata rayuwar dan adam za ta lalace za ta tabarbare za a kasa samun zaman lafiya a yau muna kallon yadda rayuwar mu take ta shiga cikin matsaloli na rashin kwanciyar hankali na rashin tsaro na kashe-kashe da zubar da jini da salwanta rayuka da dukiya da tashe-tashen hankula tayarwa da mutane hankula da hana su al'amuran su da yau da gobe da hana su nutsuwa kai har ta kai ma a hana wasu ibada a lokacin da ya kamata su yi ibada babu shakka sha'anin tsaro da sha'anin zaman lafiya abu ne wanda yake da wato muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam babu wani abu da dan adam da zai tafi daidai matukar dai aka ce babu tsaro babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali addinin mutum ba zai yiwu ba sana'arsa ba za ta yiwu ba aikinsa ba zai yiwu ba wani abu na rayuwar ƙasa ba zai yiwu ba wani abu na kyakkyawan zamantakewa kyakkyawan alaƙa ba ta samu ba matukar dai aka ce babu tsaro to gaba ɗaya rayuwa ta barbarewa take ta lalace a yau a ƙasar nan muna fuskantar rashin tsaro rashin kwanciyar hankali rashin aminci mutane ba su aminta ba a gidajensu ba su aminta ba a wuraren ibadar su ba su aminta ba a hanyoyinsu da suke zirga-zirga ba su aminta a kasuwanninsu ba tun ana tare mutane a hanya ana sace su har ta kai yanzu gida-gida ana zuwa a sace mutane a kai musu farmaki ga abin da yake faruwa a cikin wannan gari namu na Kano da yawaitar 'yan daba masu tashe-tashen hankula a unguwanni da sare-sare da kashe-kashe da haurawa gidajen mutane ana musu kwacen wayoyinsu ana kwashe musu arzikinsu ana ɗauke musu baburansu da addabar 'yan unguwanni a hana su dukkan wani motsi da zirga-zirgar da suka saba shigar da su cikin tsoro har ma ta kai wasu unguwanni ana kasa fita sallar juma'a saboda rashin samun tsaro wannan cigo na tsaro na kwanciyar hankali shine matakin kafa ci gaba da al'umma in ya zama ya salwanta ko kuma an samu tangarda a cikinsa to duk wani abu da za a yi kawai gini ne akan ruwa babu inda zai tsaya gini ne wanda yake baya da kyakkyawan harsashi baya da kwakwaran harsashi Allah subhanahu wataala da ya tashi bayanin wannan doka sai ya ce walakum fil qisasi hayatun walakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa mai dorewa a wajen tsaye a cikin tsayar da qisasi ma'ana rayuwar ku za ta ci gaba da zama rayuwa ce mai ma'ana rayuwa ce mai dorewa rayuwa ce mai cike da aminci rayuwa ce mai amfani matukar dai za a samu qisasi matukar dai za a hukunta wanda yake da laifi matukar dai ba yari mai laifi ya tafi a haka ba ba tare da an kama shi an hukunta shi daidai da laifinsa in za ku yi hukunta masu laifi daidai da laifukansu shi ne kisasi to za ku samu rayuwa mai dorewa za ku samu rayuwa mai inganci za ku samu ci gaba ma'ana in dai ba za ku yi wannan ba to babu ku babu samun rayuwa mai dorewa mai alfanu duk wani abin da za a yi ba zai zama mai amfani ga dan adam ba matukar dai ba ya da kwanciyar hankali ba ya samun nutsuwa titi za ka gina makarantu za ka gina asibitoci za ka gina ko mene za ka gina in dai babu zaman lafiya to wannan abu ba zai amfanar da mutum ba mutum duk irin abin da za ka kawo masa na ci gaba amma ba ya yi da zaman lafiya ba ya da nutsuwa ba ya da kwanciyar hankali zai gure bar wannan abu ba zai zauna ba saboda ba zai bori abinda ka kawo masa na moriyar rayuwa mutukar dai ba zai samu kwanciyar hankali a inda yake domin kuwa rayuwarsa tana sama da komai wani abu da za ka kawo masa na ci gaba sai idan da rai tare da shi da rayuwar tare da shi da nutsuwar tare da shi zai more shi amma idan babu nutsuwa to babu abinda zai sa ya more shi shi wajibi ne ga hukumomi da masu fada aji da masu ruwa da tsaki su tashi tsaye su ga cewa an tabbatar da tsaro an tabbatar da zaman lafiya a kasar mu da kuma jihohin mu dole ne mu dauki wannan shine abu na farko wanda ya kamata mu bawa muhimmanci kuma bawa wato dukan kokarin mu da tunanin mu wajen mu ga cewa mun dawo da shi in ya so sauran abubuwa su biyo baya muna ganin daga cikin irin sakacin da ake yi wanda a haka ne abubuwa suke ta kara lalacewa shine kasa hukunta waɗanda aka samu da laifuka manya-manya na tada hankali na kisa na raza na rayuwar mutane kasa ba yi wasu hukuncin da zai zama tsawatarwa ne ga wasu wanda shi ne abinda Allah ya kira kisas ya kuma cewa da shi ya kuma nuna cewa da shi ne yake samun rayuwa mai kyau rayuwa mai dorewa wala kun fi kisasi hayatun ya ulil albab idan ba a bawa rayukan mutane kariya ba to babu shakka kashe-kashe ne za su yi yawa kashe-kashe ne zai yawa domin wanda ya kashe aka ga cewa wani ya ga cewa ya kai labari ya sha wato ruwa ta sha shi ma yana da tsoron niyya yana da irin wannan ulili ne ya kisa to an kara ba shi karfin gwiwa cewa yi saboda in ya yi ba ruwa ce za ta sha babu abinda zai biyo baya wasu masu laifi irin wannan ba koyi suke ba sanannu ne an san su a unguwanninsu an san su a garuruwansu amma an kasa daukan wani hukunci wanda zai tsawatar zai sa waɗansu da suke tunanin su irin wani laifi su ga taitayinsu an kasa tsayar da wannan kisasi babu shakka duk wani abin da za a zo da shi duk wani irin barazana da za a zo da ita matukar ba wannan kisasi ne za a tabbatar da shi ba to ba za a samu kyakkyawar rayuwa mai dorewa ba Allah ma halicci mu shi ya san dabi'ar dan adam shi ya san ya ya halicci dan adam ya dan adam yake shine wanda ya bada wannan ka'idar kuma yace akan ta ne za a samu rayuwa mai dorewa ka duba lokacin da Allah ya bada labarin kisan da dan uwan ɗaya daga cikin ya'yan annabi Adam ne wa ɗan uwansa bayan Allah ya ba mu labarin abin da ya faru sai ce min ajri zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا yace saboda haka ne muka wajabtawa muka rubutawa bani isra'ila cewa wanda ya kashe wato rai ba tare da wani haƙƙi ba tare da dan ya kashe wani rai ba ko kuma dan yana wata barna wanda ta cancanci a kashe shi a dalilin ta Allah ce to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya wanda ya kuma ya raya rai guda daya kamar ya raya mutane ne gaba daya me yasa aka ce wanda ya kashe daya kamar ya kashe da yawa ya kashe mutane gaba daya saboda ya bude kofa ta wasu ma su samu damar yin kisa idan mutum baya tunanin kisan ko kuma yana tunanin in yayi kisa akwai wani abu da zai biyo baya ya ga yayi kuma wani yayi ba abin da ya faru shi ba zai to kaga a haka shikenan za a karar da rayuka Allah ce fa ka annama qatala an-nasa jami'a da ya bude kofar kashe mutane ba bisa gaskiya ba bisa adalci haka nan wanda yayi kokarin ya ga ya bawa rai kariya to ba mutum da ya bawa kariya ba ya bawa kowa kariya domin wannan kariyar da zai bayar za ta taimaka wa mutane da yawa za ta sa su samu aminci su samu kariya babu shakka ba a kisan sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari daga cikin alamomin alkiyama ashratu sa'ati sughra yake cewa kananan alamomin alkiyama da zasu bayyana daga ci akwai yawan kashe kashe shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yaksuru alqatl wa tarwaru yaksuru alharj qalu wa ma alharj ya rasul allah qala alqatl kashe kashe yawa kajinan da yake sarcan an kashe wasu tun an kashe 20 an kashe 40 an kashe 100 annabi yace yana da cikin alamomin tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ba za ta gushe ba har sai mai kisa yayi kisan da bai san dalilin da yasa yin shi ba wanda aka kashe bai san meye aka kashe shi ba lan yadhhab lan tadhhab ad-dunya hatta la yadri al-qatil fima qatil wala al-maqtul fima qatil wanda yayi kisan bai san dalilin sa da zai yin kisan ba wace hujja ce ta sa shi zai yi kisa haka nan wanda aka kashe shi ba bai san me ya kashe shi ba wani laifi ne da zai sa kashe shi a yanzu abin da yake faruwa kenan yara a sa su shayi shayi abin da shayi shayi saboda ka su fitar daga cikin hayyacinsu sun ji hayaniya sun ji wata intar zuwa shi ke sai dau makami su ga saran mutane ya dawo hayyacinsa me yasa kashe wani da wani wani shi ba bai sani ba wanda aka kashe ina za a tashe shi a tambaye shi me kai aka kashe kashi ba bai san me ya kashe shi yanzu muka ga yadda harkar shaye-shayen nan ta riga take ta ƙara yawaita ta ƙara kamari a cikin samari da matasa wanda zai sa in an ba su makami ba abinda ba za su yi ba ko in sun yi sha'awar su sha abin maye sun rasa kuɗin da za su sa za su iya ɗaukar makami su yi amfani da shi don su samu abinda za su sayi abin maye su sha su biya wa kansu bukata to kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda za su suke haddasa yawaitar irin wannan saboda ka idan har za mu bibiyi abubuwan da suke kawo irin wannan tashi-tashin hankula da kashe-kashe da faɗace-faɗacen daba za mu iya cewa abu na farko shine rashin samun tsayayyen hukunci da ake yi ba wanda aka samu da wanda laifi yawanci ana zargin cewa da dama waɗanda za a kama su ko dai wasu je su yi belin su saboda su suke ɗaure musu gindi suna musu wani amfani na banza da wofi ko kuma sakaci na dokokin da ake da su a ce ba a iya samun su da wani laifin da za a sa a kama su ga shi kuma kowa ya shaida ga abin da suke yi to dole ne sai an yi wannan kisasin da Allah subhanahu wataala ce da shine za a samu zaman lafiya da shine za a samu rayuwa mai dorewa mai alfanu dole ne a samar da wannan na biyu dole ne a tashi a yaƙi harkar shaye-shaye da sayar da miyagun ƙwayoyi da ainihin hada-hadar su da ake mun sani arewa a yanzu ta zama target ce ta irin waɗannan miyagun ƙwayoyi da ake shigowa da su daga ko'ina ake sayarwa yaran mu ake ba su matasa waɗanda suke zaune ba aiki saboda haka in suka yi wannan shaye-shaye to ko menene ma za su iya yi yana daga cikin mummunan tasirin abu mai sa maye wanda ya sa Allah subhanahu wataala ya haramta shi zai iya sa mutum ya yi ko menene da laifi daga ciki har da kashe kisa saboda haka za su iya kisa za su iya kwace za su iya faɗi ba abin da ba za su yi ba shi dole ne a tashi a yaƙi wannan yaƙi ba sassauci ba mu kakkautawa gwamnatoci su tashi su yi dokoki masu tsauri a kan waɗanda za a samu da yaɗa miyagun ƙwayoyi da masu sayar da su masu fataucinsu da masu illancinsu da su kansu waɗanda za a samu masu sha domin shi musulunci mai taƙaita a kan hukunta wanda ya sayar da kayan bayan baban da wanda ya sha dukansu yau babu masu shan masu sayarwa ma ba su yi wannan sana'a samun masu shan shi yana sa su ma su ta shigo da abin to dole ne a samar da dokoki wanda su hukunta masu irin wannan laifuka hukuncin da kowa za a yayata shi ya ji laifi kaza amma sau kunci iri kaza wannan zai taimaka wajen rage rigingimu da fadace-fadacen daba da kashe-kashe tashe-tashen hankula abu na uku dole ne a himmatu da sha'anin tarbiyyar matasa maza da mata muka ce tarbiyya kuma da nufin tarbiyya ta addini tarbiyya da za ta sa mutum tsoron Allah da za su sa mutum tunanin lahira za su sa mutum tunanin ubar ubangiji da fushinsa a bawa yara tarbiyya tun daga gida zuwa makarantu da kuma sauran al'umma da za ta taimaka wajen samar da tarbiyya ga matasa a yanzu sha'anin tarbiyya ya yi karanci hatta hukumomi ba za ka samu suna da wani program na shigar da tarbiyya cikin zukatan matasa ba sai dai a ce a tara matasa a koya musu sana'a na'am abu ne mai kyau amma a hada koyar da su sana'ar da ba su tarbiyya a hada biyu in an yi wani program da za a samarwa da matasa sana'o'i ne to a gwama shi da harkar tarbiyya a cikin program din lokacin da ake zartar da shi to a shigar da shi a nan tarbiyya a sa musu tsoron Allah a cikin zukatansu a sa musu tunanin lahirarsu a sa musu ganin girman na gaba a sa musu kishin al'ummarsu a hada wannan program din da wannan kamata ya yi duk gwamnati wani abu da za ta yi to kada kawai ta yi shi da idan duniya kadai ana so dai kawai yaro ya samu sana'a to in ka ba shi wannan sana'ar ko bai rike ta ba zai koma farko ne ya ci gaba da abin da yake ita kanta sana'ar ba zai rike ta rikewa ta mutunci ba saboda bai da wannan tarbiyyar to dole sha'anin tarbiyya iyaye su kula da ƴaƴansu su nuna musu abin da yake daidai su kai su makarantu za a koya musu addini sabanin kawai yadda yaro in ya taso boko kawai ake nuna masa bokon da aka zare tarbiyya daga cikinsu ta addini dole iyaye su sa ido akan ƴaƴansu su kai su makarantun alkur'ani su koyi alkur'ani su koyi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam san hukunce-hukuncen ibadarsu kuma uba da uwa da sauran manyan iyaye su kula da ƙanana wajen yadda za su tsaya da ibadarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci yara in sun kai shekara bakwai da sallah in sun kai goma ma suna wasa da ita a dake su ma'ana tun daga wannan lokacin yi kokari ka hada zuciyar yaro da ubangijinsa abu na hudu shi ne samar da sana'o'in yi ga matasa da samar musu abin da za su yi babu shakka rashin sana'ar yi wanda za ta ɗauke wa matashi hankali kuma ya samu abin da zai biya buƙatarsa ta yau da gobe da shi yana daga cikin abin da yake ba da gudunmawa sosai wajen zaman banza da shaye-shaye da sace-sace da kawo mutane hare-hare da fadawa gidajensu ana musu sata yaro in yana da abin yi yana da abin da zai dan samu wani abu na kashewa ko ma ya taimaka ma wani to ba za ka tsince shi ba a daba yana shaye-shaye amma matukar aka bar shi haka nan dan adam baya zama haka nan baya motsi ko dai ya motsa inda yake motsi ne na alheri ko ya motsa motsi na sharri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce astaqul asma al-haris wa hamma suna yadda suka fi kowanne gasgata ma'ana suka fi gasgata ga dabi'ar dan adam shine sunan al-haris al-haris shine wanda yake noma kasa yake tona kasa ya ainihin fito da albarkacinta ya amfana da abin da take ciki kaga wannan ibara ce da motsi ma'ana yana dan adam mutum wato halitta ce mai motsawa ba halitta ce mai zama guri ɗaya ba komai sannan hammam ne yana da kudirce-kudirce yana da kudirin kaza yana da kudirin kaza ba ya zama hakanan ba ya da wani kudiri ba ya da wani ambishin na bai ce to waɗannan sunaye guda biyu su suka fi gaskata ga dan adam shi dan adam ba zai zauna ba ya da kudiri ba zai zauna ba ko ba ya motsi to in baka shagaltar da shi ba akan abin da yake alkhairi ne kudirin sai zama na alkhairi motsin sai zama na alkhairi to zai zama na sharri kaga dole ne a tashi a jawo matasa a nuna musu wanda tarbiyya take gabatar wannan shi sa na fara faɗa tarbiyya babu kyakkyawar tarbiya in ba ka jawo shi ka kawo shi ka nuna masa sana'ar karshe in gudun wani kai shi ya koyi sana'ar zai cutu wancan da ya tafi in wani kuɗi ka ɗauko ka ba shi ya jajari zai kashe kuɗin ne a wajen shaye-shaye saboda ka tarbiya ita ce farko sannan koya wa mutum sana'ar da za ta riƙe shi amma in ka bar shi ba tarbiya ka ce za ka koya masa sana'a to za ka ci samun matsala wanda shi ne abin da yake faruwa sau nawa gwamnati za ta zo ta gina guri don koya wa matasa sana'a a kawo kayayyakin aiki da abubuwa da dama wanda za a amfani da su a gurin amma waɗanda za a iba na farko ba shi na farko ba a yi sa'a ba su za su sace duk abubuwan da aka kawo daga nan gurin ya mutu kenan ba a maganar ba ci na biyu ko don uku na huɗu su zo su koyi wani abu na sana'a saboda ba a ba su tarbiyya ba to dole a ba su tarbiyya kuma in an zo koyar musu sana'ar a haɗa ta da tarbiyya to idan muka ɗauki irin waɗannan matakan matakin farko hukunta mai laifi wanda Allah subhanahu wata'ala ya saka wannan dan a samu kyakkyawar rayuwa mai dorewa wala ku fil hayati fil qisas hayatun ya ulul albab wala yashhadu azabahuma ta'ifatu min almu'minin man qatala nafsa fa kanama qatala an-nas jami'a man qatala man ahyaha fa kanama ahya an-nas jami'a to dole ne wannan na farko abu na biyu dole ne tashi a bada tarbiya tarbiya ta zama mai kyau dole ne a samar da sana'a bayan tarbiya a samar da kyakkyawar sana'a ga matasa sannan a yaƙi abubuwan da suka shafi shaye-shaye da kayan maye da sauransu a hukunta waɗanda za a samu da wannan laifuka a haka ne za a samu rayuwa mai dorewa a haka ne za a iya gina al'umma a haka ne za a iya gina ƙasa amma in ba za a yi waɗannan ba to duk abin da za ka zo da shi na gina ƙasa to zai lalace ƙasar ma za ta koma hannun su waɗannan gurɓatattu ne in ba a yi sa'a ba saboda su suke tasowa ƙarshe kuma ragamar abin zai koma hannunsu ne kaga shi kenan wannan ƙasa ta lalace Allah subhanahu wa ta'ala zai busar da ita ne daga bayan ƙasa idan aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa damarnaha tadmira haka ubangiji ya ce sanda ya so halaka wata alƙarya to yan tubarkallan cikin ta waɗanda su suke rike da ragamar fada aji to su za su rika keta wato dokokin ubangiji da fasikanci da zalunci da rashin gaskiya daga nan kuma Allah gaba ɗaya sai ya yi dugu-dugu da wannan alƙarya ya lalata ta Allah ya sa mu dace
ne su malin malama ya saka da alƙarya ita dai mutum farko ya wuce su daga wata da take cewa ita ma'aikaciyar asibiti ce kuma suna rubuta wa marasa lafiya magani to su masu kamfanin maganin sai suke ba su kuɗi saboda suna rubuta maganin kamfanin nasu to shi ne take tambayar malam shin ya halatta mutum ya ci wannan kuɗin
to mene ne na dalilin ba su ma kuɗi don su rubuta maganin kamfanin su abin da yake akwai shi ma'aikacin jinya ko ma'aikacin lafiya wani ne da aka danka amanar lafiyar mutane a hannunsa zai yi musu abin da yake zai taimaka wa lafiyarsu zai taimaka wa rayuwarsu idan ya zama da wani zai ba shi kuɗi don ya yi tallata masa maganinsa kaga anan za a samu matsala saboda zai iya ba shi kuɗi ya tallata maganin da ba shi ya dace ba ko ya bar maganin da ya fi dacewa ya tallata wanda ba shi bai kai shi dacewa ba saboda shi ya ba shi kuɗi wancan bai ba da kuɗi ba to duka wani abu da zaka karbi kuɗi wanda karɓar kuɗin da zai iya saka kai wani abin da ba daidai ba haramun ne karɓi wannan kuɗi shi ne rashuwa shi ne cin hanci saboda haka baya halatta likita ko wanda yake pharmacist ne yana rubuta magani yana ba da magani ko wanda take ma'aikaciyar jinya ce za su yi amfani da su wajen a riƙa tallata wasu waɗanda suke sayar da magunguna ko suke da wuraren gwaje-gwaje don su ma duk suna yin wannan tun ya ba da kuɗi don a tura masa fashion a je a ce su je su yi gwaje a wajensa ba lalle ba ne shi ya fi nagarta a cikin masu wuraren gwajin ba lalle ba ne yana kyawawan injina na gwaje ba lalle ba ne ma wani lokaci shi kansa mara lafiyan ya cancanci a gwada shi a kan wannan cutar alamomin da zai bayani ba su danganci wannan gwajin ba amma saboda wani return da za a samu daga shi wannan mai lab ɗin sai a tura masa fashion a tura masa fashion shi kuma yana lissafawa da fashion nawa aka turo masa nawa ya caza nawa ne zai bayarwa waɗanda suka turo masa duk waɗannan kuɗaɗe samun su ta irin wannan hanya haramun kuma cutarwa ce ga al'umma, shiga haƙƙin al'umma ne. Babu laifi mafi hadari irin laifin da ya shafi al'umma. Laifi ne tsakaninka da Allah, kai da shi. In ka shiga ɗaki kai kuka ka tuba ko ka aikata wani gagarumin aiki mai kyau, sai Allah ya ce ya yafe maka. Amma laifin da ya shafi al'umma, kai ma wasu wanda ba ta yadda za a yi ka iya nemo su ka ba su haƙuri su yafe maka, to wannan yana da haƙuri. Allah baya barin haƙƙin bayansa ya tafi a banza sai ya nemo musu, sai ya karɓa musu haƙƙinsu. Da haka irin wannan dukiya ba ta halatta ana karɓarta ana cinta ba.
Sai wannan yake ce malam tambaya yake akan hukuncin mahaifin da ke tsinuwa ga ƴaƴansa akan ba su taimake shi ba, yace kuma ƴaƴan ba su da hali, babban ɗansa ma ya isa a ce ya yi aure amma saboda rashin halin ko maganar auren ma bai taɓa yi ba ga mahaifin nasa. Yace shi mahaifin ya tara yara da kuma mata da yawa kuma ba shi da halin ciyar da su, shi ma din da ya sake ganin laifin yaran. Yace duk ƙoƙarin da babban ɗan nasa yake na ganin ya taimaka masa ɗin baya gani. Yace yanzu haka ya ce yana da gona kuma an ba shi shawara da ya noma, to babban ɗan ya buƙaci ya ba shi gonar domin ya noma amma ya ƙi bayarwa saboda wato baban amaryar tasa shi ne mai noma gonar. To shi ne ke cewa idan aka ba shi kuɗi kuma kaɗan cewa yake bai gode ba, shi ne ke tambayar malam ya hukuncin wannan mahaifin kuma ya za su yi da wannan ɗabi'a tasa.
Babu shakka iyaye suna da haƙƙi a kan ‘ya’yansu kamar yadda ‘ya’ya suke da haƙƙoƙi a kan iyayensu. Haƙƙoƙi ne ta kowane ɓangare, akwai haƙƙin tarbiyya, haƙƙin ciyarwa da shayarwa lokacin yaro yana ƙarami, haƙƙin kula da shi da tarbiyyarsa, wasu ma ce har masa aure. To sannan su kuma iyaye suna da haƙƙoƙi akan ‘ya’yansu, na su yi musu biyayya akan abin da bai saɓa wa Allah ba, su girmama su, su tausaya musu, su taimaka musu inda suke buƙatar taimako, su faranta musu rai. Wannan duk yana daga cikin haƙƙoƙin da iyaye suke da shi akan ‘ya’yansu. Amma akwai dokoki na Ubangiji Subhanahu Wata'ala da ba a san ƙetare su, ko uba ko ɗa ba a yardar masa ya ƙetare dokokin Allah ba. Annabi yana cewa inna ta'atu fil ma'ruf, ana yin biyayya cikin abin da shari'a ta zo da shi, ta yarda da shi, abin da shari'a ta san shi a matsayin haƙƙi. To anan ana yin biyayya a nan, amma abin da yake ya fita daga shari'ar Allah, ya fita daga tsarin Allah, wannan ba maganar biyayya a nan. Haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin kowa. Haƙƙin Allah shi ne farko, sannan haƙƙin wani wanda ba Allah ba. Iyaye yana daga cikin darajar su da Allah Subhanahu Wata'ala ya sanya addu'ar su karɓaɓɓiya ce. Suna da kyau da ake karɓa addu'ar su in suka yi wa ‘ya’yansu. Da Annabi yake cewa du'aul walidi li walidi, da addu'ar mahaifi ga ɗansa. Cikin waɗanda ake karɓar addu'ar su, du'a'uhu li waladihi, wato kyakkyawar addu'a da zai wa ɗansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ja hankalin iyaye kan cewa su guji yi wa ‘ya’yansu mummunar addu'a. Ce la tad'u ala anfusakum wa la tad'u ala auladikum, kada ku yi wa kawunkanku mummunar addu'a, kada ku yi wa ‘ya’yanku mummunar addu'a, kada ku yi iyalanku mummunar addu'a. A dace da lokacin karɓar addu'a, Allah ya karɓi addu'ar wannan. Saboda haka an ba wa uba wani wato wata dama ta yi waɗansa kyakkyawar addu'a, Allah ya karɓa. Amma kuma an ja hankalinsa kan cewa ya daina yi wa mummunar ɗansa mummunar addu'a. Saboda haka ba daidai ba ne iyaye abu kaɗan su yi wa ɗansa mummunar addu'a, kai dai Allah wani ran, kai dai Allah tsine maka, kai dai bai kama ba za ka ga da kyau ba. Irin maganganu dai waɗanda ba su da daɗin faɗa, ba su da daɗin ji. Uba ya ɗa idan ya ba da haƙƙin ubansa gwargwadon ikonsa, to da duk abin da mutum zai yi a shari'ance yana yi ne gwargwadon ikonsa. Duk abin da ya fi ƙarfinka, shari'a ba ta neman ka da shi. Duk abin da ya wuce istida'arka ba za ka iya ba. Wannan ƙa'ida ce ta shari'a da take shiga ko'ina, ko'ina akwai ta. Duk abin da ya fi ƙarfinka ba za ka iya yi shi, wato shari'a ba ta ɗora maka shi. Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya kallafa mu wani rai sai abin da zai iya. Allah ya ce fattaqullaha mas-sabatum, ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyawarku. Nabi ya ce idza amartukum bi shay'in bi amrin fa'tu minhu mas-sabatum, idan ya muku umarni da wani abu ku zo da abin da gwargwadon ikonku. Duk abin da baya karkashin ikon mutum, to baya zama wajibi a kansa. saboda haka da zai taimaka wa mahaifinsa zai taimaka wa iyayensa akan abin da zai iya amma abin da yafi karfin sa uba ya nema daga wajensa to ba ya tilasta masa ba sai ya masa tuttura ya zai masa abin da yafi karfin sa idan ubangiji ya yafe maka abin da ba ka iya ba to ta yaya shi uba zai neme ka da abin da ba za ka iya ba kuma ya zama ya wajaba akan ka kuma ya zama na tsiruwarsa idan ka kasa yi maka za ta bi ta ba za ta bi ta ba saboda anan baka shiga wani haƙƙi nashi ba saboda haka abin da kake da shi da ka taimaka wa mahaifinka ka taimaka masa da shi ka ci gaba da lallashin sa ka ci gaba da jan hankalin sa ka ci gaba da yi masa nasiha zai saurare ka in ka ga nasihar ma za ta zama maka tashin hankali to sai ka kyale shi amma ci gaba da yi masa abin da za ka yi masa na kyautatawa ka ci gaba da taimaka masa da gwargwadon abin da Allah ya baka iko ka kyautata masa da shi sauran kuma abubuwa ci gaba da yi masa addu'a akai Allah subhanahu wataala ya yafe masa alaƙar ku ta zama mai kyau kai ta bangarenka ko da shi ba zai kyautata maka alaƙar sa ba kai ka kyautata masa alaƙar ka kai masa abin da kake ga zaka iya yi masa ka guje yi masa abin da kamata kai masa ba ka kai masa maganganu masu ciwo ka kai masa maganganu masu tada hankali in ya ma yi maka magana mai ciwo kai kai masa magana mai laushi wannan shi ne abin da ya kamata amma duk wani abu da zai yi bayan wannan da ya tsine maka da ya maka mummunar addu'a Allah ya sani maka yi wani abu na shiga hankinsa ba zaka wannan addu'a da zai yi ba za ta tafi za ta same ka ba insha Allah
sai wannan shi kuma yake cewa malam waɗanne irin kaya ne idan aka baiwa mutum jingina zai iya amfani da su kuma wanne ne ba zai iya amfani da su ba
da abin da za a baka jingirar sa ta zama da zaka hidimta masa to zaka yi amfani da shi gurgurun hidimar da kake ba abin kada can za a iya ba mutum jingirar doki ko shadu ko raguma ko wasu dabbobi ne da za su buƙaci ci da shayarwa zaka ciyar da sa an baka saniya zaka ciyar da ita ka shayar da ita zaka ta tsuronan ta an baka doki ka ciyar da shi da baka bashe mutu ba zaka ciyar da shi ka shayar da shi to zaka iya hawa daidai gwargwadon wannan hidimar da kake masa amma abinda za a baka jingirar sa baya buƙatar ci da sha da hidima to baya halitta kai amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba shi ma mai izinin mai shi din in ya baka izini saboda ka nema matsayin sharadi mai halitta ba saboda ka an baka jingirar gona ba za ka noma ba an baka jingirar mota cire batirin ta ka aje ta ba za ka ɗauka kana yawo ka ce ai a hannuna take ya ci bashi na siran da ya biya in bashi mota saboda za ka hauta ba za ka yi amfani da ita ba saboda jingina ce baka dukiyarsa ce har yanzu amfanin dukiyar nasa ne ba naka ba bata zama taka ba wani amfanin ya jingare ka saboda haka malamai suna cewa abinda za ka hidimta masa kamar an baka dabbobi ka riƙe a matsayin abin nan jingina kana ci da su ka sha da su za ka yi shan nuna dabbar in wadda ake hawa ce za ka yi hawanta wadda ake ɗora kaya ce za ka yi ɗora mata kaya gwargwadon hidimar da kake musu shi ma ba wai ka wuce gwargwadon gejin hidimar ba ya zama da kai hidimar da suke maka tafi hidimar da take musu to ka gane akwai cutarwa amma a baka jingirar gida ko gona ko mota ko babur wanda baya buƙatar ka hidimta masa zai ci gaba da wanzuwa ko da ba ka yi masa komai ba to wannan ba za ka taɓa mai kaya ba har da lokacin da zai biya ka ka ɗauki kansa ka bayar masa
sai wannan yake cewa malam tambayar sai ita ce ko kuma tambayar da ita ce shin ya halatta mace ta rana gashin kanta ya ƙara baki domin yi mijinta ado
babu komai zina yana daga cikin abin da aka yarda mace ta yi matuƙar dai bata kai ga wani canjin halittar Allah ba dan baki ya ƙara baki wannan babu wani abu a ciki kamar wato kamar ta yi wanka da ta shafa hoda hoda ba sai zama ta halitta ta asali ba su sha jan baki duk wannan abu ne da aka san cewa mata yana daga cikin halittar da Allah ya musu shine su yi kwalliya fa man yunashshu fi al-hilyati huwa fi al-qisar ghayru mubin Allah ya nuna cikin kwalliya ya halicce su saboda ka baki ya ƙara baki babu komai da ba abinda ake magana akan karhancin sa shine kamar zamana tana da furfura ta canza furfurar da baki daga nan akwai shigar da wata yaudara a ciki shi ma malamai ba su tsananta a nan dumba ba tsanan wanda suke magana suna magana karhanci ne
to sai wannan shi ma dai kusan tambaya akan gashi ne yake cewa ya ji wata fatawa akan yin wato runa kai din yake cewa wani malami yana cewa idan mutum bai kai shekarun da furfura za ta fito masa ba kuma ta fito to zai iya yin wannan runawar saboda dama shekarunsa ba su kai ba shi yake tambayar ya abin yake
shi ya ce baki ya ƙara baki wani babu wani abu a ciki
to sai yake cewa malamin mutum yana neman aure shin zai iya yin istikara bayan an riga an yi magana ko kuma kafin a yi magana ya kamata ya yi istikara
duk abin da ka so ka shiga har an yi magana an yi magana ba shi ne ɗaurin aure ba ko da an yi magana kana yin istikara tunda ba riga an ɗaura auren nan ba dan an je an nema maka sau nawa ake zuwa a yi neman wani lokaci a kai kuɗi lokaci a kai sadaki kuma daga baya wani abu ya taso a fasa ta dama istikara ubangiji subhanahu wataala ne zai kawo abinda zai sauƙaƙe maka abin ya yi sauƙi ko kuma ubangiji ya kawo abinda zai raba ka da abin saboda haka in an kai kuɗi kai istikara abin da ya zama na alheri ne ubangiji sai ƙara sassauta maka ya sauƙaƙe maka hanyar samun abin kuma kai ta ganin alherin abin tun a farkonsa ko abin ba alheri ba ne ubangiji subhanahu wataala sai kawo wasu abubuwa waɗanda su zo su dakatar da abin su lalata abin gaba ɗaya.
Isiran take cewa malam doguwar riga ce mai dauke da hoton tsuntsaye a jiki take cewa idan ta saka hijabi har ƙasa za ta yi sallah da ita
ba a san kai sallah da wani abu a jikinka wanda zai rika daukan hankalinka ko da ba hoto bane ko da zane ne a jikin kayan jikinka wanda in suna sanye da jikinka za su dauki hankalinka wani lokaci idan kai kai kansu zai sa maka wata tunani da zai shagaltar da kai daga kushuri irin wannan ba a san amfani da su an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wata riga wacce ke da zane zane ne layi layi ne aka ji a jikin ta ba wai hoton wani abu aka yi ba yana gama nafilarsa ya ce a je a ya cire ya ce a je a kawo musu abijan ya ce abijan saboda ita wannan rigar da ya sanya alhatni fi salati ta dau hankali na ta ja hankali na a sallata saboda ka duk wani abin da zai hana mutum cikar khushu'i ko rage wato khushu'i to ana so ya nisance shi a cikin sallah saboda ka baya dacewa ya sanya kayan da suke da zane a jikin da za su dau hankalinsa za su riga jan hankalinsa ko kuma wani abu ne ke da hotunan hotunan abu mara sa rai ba ya halatta ya fani da su a irin ko a cikin kaya ko wani abu ba ya halatta a sa su a cikin kaya wando riga zai hotuna ne na abubuwa masu rai ana iya yin fulo tsari da su ko a yi shimfiɗa da su amma ba a sa a kaya a ciki ba.
Sai wannan yake ta malam ina ne hukuncin shigar da tabarma ko kuma shimfiɗa da ake yi zanen cross a jikinta a cikin masallaci ina neman ƙarin bayani.
Ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ganin wani abu wanda yake dauke da alamar cross ya karya shi kamar ga wani reshi da itaciya ya yi wani abu cross to sai ya wato karya wannan cross din ya fitar da shi daga surar ta cross. To kaga idan ya zanto a cikin abubuwa haka da mutum yake iya wucewa ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari don kare ya zama akwai wani abin da yake nuna wani abu na ya saba wa tauhidi ko ya saba wa karantarwa ta musulunci to ne kuma dauke shi a shiga da shi masallaci saboda ka in dai har abin da yake kan tabarmar cross din ne da gaske to ya kamata a yi ko dai a samu fentin da za a canza shi ya koma ba cross din ba cross ne amma da an ja wani layi an ja fenti zaitakila zai canza abin da zama ka kalle shi kaga ya tashi daga tsoron cross ko kuma ana iya canza tabarma a canza wasu amma a tabbatar da cewa cross din saboda wani lokaci akan wuce iyaka wajen kiran abu cewa cross akwai abin da ake cewa cross shi ne kamar mutum ya miƙe tsaye ya buɗe abin da hannayensa shi ne cross don gicciyewa ce da aka ce an yi wa annabi isa alayhi salam za ka cewa gangan jikinsa da ƙafa har zuwa hannayensa abu a tsaye ne kuma ga hannayensa a buɗe to shi wannan shi ne cross ga alamar kai ga kuma hannaye a buɗe sannan ga gangan jiki har zuwa ƙafa to amma akwai alama ta tarawa wasu irin kaga alamar tarawa duk ɗaya ne da saman da ƙasa babu wani wannan ba shine cross ba shine salib ba shine salib ba wani alamar tara zai gani sai ce an ya ga cross wannan ba kiran sa cross so ba shine cross din da in ma a turance ka kira shi cross din a addinance da ake magana salib ba shine wanda ake ake magana akan sa akan haramcin sa ba dan haka sai a lura dan wani lokaci akan tsananta ga wani abu wanda bai yi ba kamar da cross din ba amma a ce cross ne kuma ita rigima akan wannan
to sai nake ce mallam shi matafiyi ne sai ya bi sai da jami'in sallar magriba tare da mazauna gari shi nake tambaya mallam to bayan ai da wannan sallar magriba din zai iya tashi yayi kasar ta sallar isha'i
eh zai iya watakar matafiyi ne ba wai sharadi bane da yana matafiyi in yayi sallah da mutan gari ba zai iya hada sallar sa ba zai iya hada sallar sa bayan an gama magriba sai ya tashi kawo isha'i ya hada sallolin sa da wannan lokacin
to sai shi kuma ne ke malam shi kuma direban babban mota ne kuma ba shi da mata a halin yanzu ba shi da wani gari guda daya wanda zai ce shi ne garin su to shi yake tambayar malam shin kasar za ta hau kansa ne duk inda yake ko kuwa
to ba wai ka mallaki mata ba shi ne tana da gari na'am in ka mallaki mata inda take zaune da kai da ita inda ya'ya da ya'yan ku nan kuke rayuwa ce nan garin ku ne ko da ba na kaife ka ba an haife ka wani gari ka tashi da iyalanka da ya'yanka da wani gari ko ka je wancan garin kai aure ka aje matarka nan kuke rayuwa to ya zama garin ka ne can kuma mahaifarka da kabari ta zama ba ita ce garin da aka da zaka je ka cika sallah ba wannan shi ne abin da ake dubawa ba wai magana ce ta kawai kai aure ba a tana yiwa ba kai aure ba amma nan ne gurin zaman ka abokanka nan suke harkokin ka don nan suke illa iyaka ka kan je ku kaza ka je ku kaza ka je ku amma dai nan gurin shi ne inda aka san ka da shi nan ne matabbatar ka tsawon ka mallaki gida a gurin kuma ka mallaki gida a gurin ba dan ne idan aka zo aka yi tambaya kana ina ce kai tafiya saboda sun san ka nan kake tafiya kai amma wanda ka je wurin su dan an ba ga ka ba ci wasu ya kai tafiya zai ya koma garin su saboda ka ba magana ce ta kana da aure a gurin ba ko da baka da aure amma dai an san dan ne gurin zaman ka illa iyaka dai ba a cika zama a gida ba yau kana can gobe kana can gobe kana can amma duk sanda ka dawo ka dawo gida ne to zaka cika sallah in ka dawo gida za ka yi kasar baka ce ai baka da mata a gurin wannan ba shi ne abin da ake la'akari da shi ba
to sai wani shi kuma yake tambaya mallam game da sallar idi yake cewa me yafi inganta da daga hannaye yayin kabarbarin da ake yi ko kuwa tsayawa kawai ba tare da an daga hannu ba
babu wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye daga dangane da daga hannaye ko rashin daga su a kabarbarin sallar idi shin a daga ko ka a daga babu wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma samu daga wasu magabata kamar ibn Umar kan sami shi cewa yana dagawa an tambayi Imam Malik game da yake cikin kitabus salat na Firyabi da sanadi sahihi al-Walid ibn Musab ya tambayi Imam Malik game da daga hannu a kabar babban da kabarbarin sallar idi sai yake cewa in kana so ka daga in ka ga dama ka daga amma babu wani abu da ya zo ban ji wani abu lam asma fihi shay'a amma ban ji wani abu ana daga ruwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan to shi yasa malamai suka sumi wasu ka je su mustahabi ne dagawar wanda su ne jumhur malamai sun ce mustahabi ne shi ne ra'ayin Abu Hanifa da almajiransa Muhammad ibn محمد بن الحسن شيني رأي قائم أبي رباح من الشكين تابعي شيني رأي الأوزائي من الشكين من يما لبي شيني رأي إمام الشافعي إمام أحمد شوال المستحبي مشهور المذهب الإمام مالك سولينا يتقى المعودة مجهور جمهور سنة جزاء يتقى سنتي سولة كبراتي لا تتصل بركوع ولا سجود ba ta da alaka ta yi kama da kabbara harama kabbarori da suke kama da kabbara harama ita ce in kai ba kabbara ce da kake tafiya rukuu ko sujuda ba shi yasa Hanaf ai ba sa ganin a daga hannaye in ta za ta rukuu ko daga hannaye da gode ga rukuu ko daga hannu in za ta sujuda Hanafiya ba sa ganin wannan amma ko suna ganin cewa wadannan kabbarori za daga hannu saboda suna ganin daidai suke da kabbara harama to shi suke cewa Al-Bayhaqi ya rawaito daga Abdullahi da Umar cewa daga hannu tare da kuma cikin bara to da haka in an daga babu komai wanda bai daga ba shi ma bai laifi ba.
Sai shi ma ne dai akan batun lokacin sallah babba ne yake cewa malam da yaushe ne ake fara kabarbarin da ake yi zuwa kuma zuwa yaushe ne ake kammala su, sannan kuma menene hukuncin yin su a bayan sallar nafila?
Kabarbari da Allah subhanahu wataala ya umarni da su kurullah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kuma kurullah fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'lumat sune kwanaki goma na farko na Dhulhijja, ce dan su ambaci Allah ya shahadu nafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan su halarci abubuwan da suke amfani gare su a aikin haji kuma su ambaci Allah a cikin kwanaki sanannu. Kwanaki sanannu sune kwanaki goma na farko na Dhulhijja. Sannan wadhkurullahi fi ayyamin ma'dudat, ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙididdigan kwanaki suna da ayyamut tashrik, kwana na 11, 12, 13 bayan sallah, kwana na 11, 13, 14 na Dhulhijja, wannan suna da ayyamul ma'dudat. To duka Allah ya yi umarni a ambaci Allah, litukabbirullaha ala ma hadakum, dhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum, don kuwa Allah kabbarbari bisa abin da ya shiryar da ku gare shi na addini. Saboda akwai kabbarbari, akwai ambaton Allah da ake a cikin duka al-ayyam, al-ayyamul al-ashrul awwal, goma na farko na Dhulhijja ana kabbarbari. Haka nan a lokacin zaman mu daga al-hazai, amma da ba al-hazai ba da suke garuruwan su, ana ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki guda 3, 11, 12, 13 bayan sallah kenan, bayan salloli da kuma duk kowane lokaci. Sai na Umar Abdullahi da Umar rawaito cewa yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amina, yana ambaton Allah a bayan salloli, yana ambaton Allah a cikin tantinsa a lokacin da yake tafiya a ko'ina. Saboda kabarbari ne da ake su a duka cikin waɗannan kwanaki, ana yawan son ambaton Allah a cikinsu. Sannan kuma suna ƙarewa ne da faɗuwar ranar yini na 13. Iri da 13 na ayyamun tashrik, kwana na 3 na ayyamun tashrik, idan ya wuce shi kenan a lokacin wannan kabarbari ya kare, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyamun tashrik, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, lokaci ne na ci da sha da ambaton Allah, za ta ambaton Allah har zuwa faduwar rana yiri na 13.
Malalai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan fata karshen shirin a wannan malamin, sai dai kuma za ku yi kuma da na kusa kan tambayoyi ta yin aiko da rubutaccen sabon text ko kuma WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da mun shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sanu mai jalli mai OOM, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.